Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noba da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba, 30 ga watan Oktoba na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa gwamnatin Amurka ta karrama wasu sojojin jamhuriyar Nijar saboda irin kokarin da suka yi wajen yaƙi da 'yan bindiga a garin Tongo-Tongo a shekarar 2017, a wani hari da sojoji 8 suka mutu. Muna kuma tafi da rahoto akan kokarin da gwamnatin Najeriya ke yi na ɗaukar tsauraran matakai akan masu amfani da kafafen sada zumunci na yanar gizo don magance matsalar yaɗa labaran ƙarya. A yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan matakin da gwamnatin Najeriya ke shirin ɗauka na shata ƙa'idodin amfani da yanar gizo, wato intanet. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni daga ƙasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum, ya ba a gaji ka kulla labaran mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Wasu ma'aikatan diplomasiya biyu a yau Laraba sun faɗa wa kwamitin majalisa mai binciken tsige shugaba Donald Trump cewa shugaban yana yi wa Ukraine kallon ƙasar da cin hanci da rashawa ta dabaibaita, wanda hakan ta iya kawo wa hulɗar Washington da Kyiv matsala da ma gudunmu wanda Amurka ke yi mata a yaƙi da 'yan awarin Rasha a gabashin ƙasar. Catherine Craft, wacce take aiki a matsayin ƙwararriyar harkokin Ukraine a hukumar tsaro ta ƙasa a fadar White House, ta bada bahasi a gaban kwamitin binciken tsige shugaban ƙasar cewa a shekarar 2017 ta yi aiki a kan shirin Trump na baiwa Ukraine wasu makamai masu linzami da ke fasa kowane irin tanki. Hakan ku ne kuma ya sa suka ya gana da shugaban ƙasar Ukraine na wancan lokaci Petro Poroshenko a gefen taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya. Ta ce ta waɗannan hanyoyin ne kai tsaye da ma wasu hanyoyin da dama ta ji shugaban ƙasar dai, wato Donald Trump, yana kwatanta Ukraine da ƙasar da cin hanci ya dabaibaita. Ta faɗi hakan ne yayin da Craft take shirya shaidanta na bayyana gaban wato kwamitin na bada bahasi. Jami'an fadar White House sun yi al'ajabin sanarwar da ƙasar Chile ta yi cewa ta soke tarukan kole guda biyu da za a yi a ƙasar, ciki har da wanda shugaban Amurka Donald Trump zai halarci a watan gobe, inda zai gana da shugaban China Xi Jinping da wasu shugabanni. Shugaban Chile Sebastian Piñera ya sanar a yau Laraba cewa dangane da karuwan zanga-zangar kinjinin gwamnati a Santiago, ƙasarsa ba za ta iya shirya taron kolin kungiyar ƙasashen rayi yankin Pacific ta APEC ba a tsakiyar watan Nuwamba, da kuma taron canjin yanayi na COP25 a farko-farkon watan Disamba. Wannan mataki ne mai wahalar ɗauka, inji Piñera, yana faɗa wa manema labarai, amma dai ya ce wato sun yi zarfin tunani ainihin kafin suka ɗauki wannan shawara. Piñera ya ƙara da yin bayani, yana cewa babban damuwansa shi ne kawar da tarzoma tsakanin jama'a da kuma kare lafiyar 'yan ƙasar da zaman lafiyar jama'a, tare da kuma ƙoƙarin maida martani akan buƙatu da 'yan ƙasar suke nema. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan majalisar wakilan Amurka bai ɗaya sun tabbatar da wata doka a jiya Talata wacce ke haramta wa Turkiya amfani da dama wacce ta samu sakamakon manufofin harkokin wajen shugaba na Amurka Donald Trump, wanda kuma ke cin karo da majalisar tarayyan. Dokar da ta haɗin gwiwa tsakanin shugaban kwamitin harkokin waje na ɓangaren Democrat Elliot Engel na New York da kuma wani kusa a bangaren Republican a majalisa da ake kira Michael Marco daga Texas su ne suka fitar da wannan wato dokar kuma za ta ja kunnen jama'an Turkiya idan suka kai mamaya a arewacin Syria kana suka ci zarafin Kurdawa. Dokar ta bai daya ta samu amincewar mutane 403 yayin da mutane 16 kacal ne suka kalubalance ta. Trump ya bada sanarwa na cimma yarjejeniyar tsagaita wuta na dindindin da Turkiya akan kai samame a Syria a makon da ya gabata, inda ya amfani da umurnin shugaban kasa ya cire takunkumi da aka dora wa Turkiya. Amma 'yan majalisar suna ci gaba da nuna damuwa akan mummunan tasiri na tsawon lokaci da wannan shawarar bazata da Trump ya dauka na janye sojojin Amurka daga Syria zai iya yi, lamarin da zai baiwa Turkiya daman ci gaba da ayyukanta mai hadari ga Kurdawa, kawayen Amurka a yaki da kungiyar ISIS.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da jamhuriyar Niger. Gwamnatin Amurka ta karrama wasu sojojin kasar da lambar yabo saboda gamsuwa da jarumtakar da suka nuna a yayin da suka fafata da wasu 'yan ta'adda a ƙauyen Tongo-Tongo a watan Oktoba shekarar 2017. Harin da ya yi sanadiyar mutuwar sojojin Amurka guda 4 da takwarorinsu na Niger su 4. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma ya aika mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
A yayin wani bikin musamman da aka shirya a mashakatar Circle Mess da ke nan Yamai ne aka karrama wasu sojojin Niger sakamakon jajircewar da suka nuna a yayin gumurzun da ya shiga tsakanin su da 'yan ta'adda a ƙauyen Tango-Tango na yankin Tilaberi a watan Oktoban 2017. General Richard D. Clark na rundunar mayakan sojan Amurka da ke ziyara yanzu haka a nan Niger shine ya damka lambobin yabo a hannun waɗannan sojoji.
They sought to protect the people of Niger from evil men who use terror and violence to achieve their political goals. 8 of those comrades lost their lives on that mission.
Kwada yake harin ya haifar da asarar rayuka ga waɗannan ƙasashe biyu, ƙasar Amurka na ganin dacewar a jinjinawa waɗannan dakaru da suka sadaukar da rayukansu da nufin kare martabar Niger da jama'arta. Alhaji Idi Barau shine jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin Amurka a Niger.
Akwai daga cikin waɗannan sojoji waɗanda suka samu hitowa da rayuwarsu kuma da raununnuka a wannan hari na Tongo-Tongo, su ma sun samu lambobin yabo domin tunawa da irin gudunmuwar da suka kawo a cikin wannan yaƙi. Kanin da kwai iyallan mamata a jimilce sojoji guda 6 ne za a cewa a yau aka karrama da lambobin yabo da ƙasar Amurka ta baiwa sojojin Niger domin irin rawar da suka taka a wannan farmaki.
Wannan mataki na hangen ƙarawa jami'an tsaro ƙwarin gwiwa a yunkurin murƙushe ta'addancin da ya addabi yankin Sahel.
Wannan zai ƙara ƙwarin gwiwa ga sojojin Niger, ba shakka na ganin cewa lalle rayuwarsu bata salwanta a banza ba. Ba 'yan Niger kaɗai suka unhwana ma ba a cikin wannan faɗa na Tongo-Tongo, har rayuwar sojojin Amurka an ceto ta kuma an kare ta a wannan ƙauye na Tongo-Tongo.
Jamhuriyar Niger da ke kewaye da ƙasashen da ke fama da ƙungiyoyin 'yan ta'adda kamar su Mali, Najeriya, Burkina Faso da Libya na fuskantar hare-hare a yankunan da ke iyaka da waɗannan ƙasashe, kamar yadda wasu rahotanni ke cewa 'yan ta'adda sun kai hari a cikin daren Talata wayewar Laraba a garin Bulabirin na yankin Difa, inda aka kiyasta cewa soja wajen 10 ne suka rasu yayin da aka yi awon gaba da makamai. Kwada yake kawo yanzu gwamnatin Niger bata ba da sanarwa akan wannan hari ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla gaida Sule Mumuni Barma daga Niger. Yanzu kuma za mu je Najeriya, inda gwamnatin kasar ke shirin daukar matakai masu tsauran gaske akan masu yada labaran batanci da kuma ƙarya a yanar gizo. Wakilin murya Amurka Nasiru Adamu Al-Hikaya na dauke da ƙarin bayani.
Dusa labarun kasar Lai Muhammad ya bayyana hakan da nuna cewa dama gwamnatin na da wannan shirin kuma mutane da dama sun mara baya kan hakan. Muhammad ya ce manufar ba ta nufin danne yakin furta ra'ayi ta kafafen labarun, amma muradin na yaki da labarun ƙarya ne da ɓatanci.
It's not just the journalists alone, it's not just the neighborhood thing alone, letting everyone understand that this is a collective responsibility.
Shi ma Farfesa Ole Soyinka ya nuna yaki da wannan ɗabi'a ta labarun ƙarya, ba wai kawai 'yan jarida ne za su jagorance shi ba, kowa yana da nauyi a kansa a kore ƙarya da ƙarfafa gaskiya. An sha tattauna wannan lamari na yaɗa labarun ƙarya a yanar gizo a gabanin zaɓen da ya gabata na 2019. Inda masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar Abuja Dr. Abubakar Kari ya ce illar za ta iya shafar kowa.
Duk wata harkar siyasa ko kamfen ko faɗin sakamakon zaɓe ko da jam'iyyu suke aiwatar da abubuwansu ko kuma yadda hukumar zaɓe take gudanar da kanta ko kuma ta yadda duka masu ruwa da tsaki a kan harkokin zaɓe suke yi, idan dai ba gaskiya ake faɗa ba, wannan abun zai iya harzuka al'umma, zai iya kawo rigima, a yi illa ga doka da oda a ƙasa.
Injiniya Isa Katsina masanin harkokin killantarki ne ya nuna tsari-tsari da matakin na gwamnati da cewa hakan ka iya karewa kan 'yan hamayya.
Labari na ƙarya yana yawo ne a kan yanar gizo, amma ɓangaren adawa can ka ba su wanda zai iya cewa wanda ya yi kaza, kuma ƙarya ne dama 'yan siyasa sun saba haka tsakaninsu da junansu dama, amma gaskiya wannan zai ɗan takura su wannan ɓangaren adawa ba su iya faɗin wasu abubuwan ba saboda kana tsoron a kama samaci.
Hanginka zai iya jawo 'yan adawa su yi kafa-kafa da yadda suke magana ko da maganar ko ba ma ƙarya ba ne?
Eh, wasu gaskiya za su yi kafa-kafa, amma wasu sai sun faɗa ko me za a masu saboda su akan gaskiya su suke. Akwai kuma wanda dama su ƙarya suke faɗa kuma suna tsoro, ko kuma wanda ba su tsoron duk abin da zai faru da su.
A baya dai Majalisar Dattawan Najeriya ƙarƙashin Sanata Bukola Saraki ta kawo batun dokokin hukunta masu ɓatanci da yaɗa labarun ƙarya a yanar gizo. A lokacin ma abota yanar gizo da yawa sun takarkare da kamfen ɗin hakan ta wuye haƙƙinsu ne da neman murƙushe haƙƙin jama'a a gwamnatin demokuraɗiyya. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Nasiru Adamu El-Hikaya, yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan matakin da gwamnatin Najeriya ke shirin ɗauka na shata ƙa'idodin amfani da yanar gizo wato intanet. Amma kafin mu buɗe layukanmu, ku ɗan shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Mun samu kira na farko daga Delta.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Delta?
Muna magana da Imamu Asada daga nan Asaba Delta State.
To muna jin ka Malam Imamu.
So gaskiya wannan tsarin da gwamnati take son da fito da shi tsakani da Allah yana da amfani. Idan aka yi amfani, idan aka yi la'akari da irin abubuwan da 'yan social media suke yi wa ɓatanci har da malamai ma ba su gwari ba. Su yi wa malamai, su yi wa 'yan siyasa, mutane masu kirki suna yi musu na ɓata sunan suna abubuwan da ba su dace ba. Gaskiya mu mun goyi bayan wannan shirin da gwamnati za ta yi na ta wannan dokoki da hukunci mai tsauri a kan waɗannan mutane. Gaskiya mun goyi baya.
To mun gode Malam Imamu daga Asaba a jihar Delta kenan. Yanzu kuma za mu je jihar Niger.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Da wa muke magana daga jihar Niger?
Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin Niger da Akinba.
To muna jin ka Malam Ibrahim mai wankin hula.
To gaskiya wannan doka da aka kawo abu ne mai kyau, sai dai matsala mu a Najeriya a duk lokacin da aka kawo doka ya takaitun ta lokaci ce gare ka.
Me yasa ka ce haka?
Yawwa, to dan saboda dokar in za a yi ta ya za ta tsaya a kan talaka ne, ba za ta hau kan kowa da kowa ba, ya kan talaka za ta tsaya. Kuma yanzu za a tsamfarin dokar ne abu sha haka ɗan lokaci kaɗan za a ga dokar kwata-kwata ba ta aiki a Najeriya. Matsalar mu kenan a Najeriya.
To mun gode Malam Ibrahim mai wankin hula daga jihar Niger. Yanzu kuma za mu je jamhuriyar Niger.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum.
Tunana Umar Alfine.
To Malam Umar, muna jin ka.
Da nan.
Muna jin ka Malam Umar.
Assalamu alaikum. Ba ina san.
Eh, muna jin ka. To ina ga layin Malam Umar daga jamhuriyar Niger yana da yar tangarda. Bari mu sake koma jihar Niger.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Da wa muke magana daga Niger?
To assalamu alaikum, kuna magana da Dallami Joja ta gara jihar Niger, Najeriya.
To muna jin ka Malam Dallami.
To a halin gaskiya dokan da ake za a kawo gaskiya akwai son zuciya ciki.
Me yasa ka ce haka?
Shugabanni 'yan siyasa wanda suka ji suna yi mamu kamfen, suna shirya mamu kariya, suna yaudaran mu, ba su cika alkawari ba. To wani mataki ne za a ɗauka kansu? Ba 'yan jarida su kaɗai ba, duka ya shafi kowa, duk mai rike amana na jama'a ya kamata duk hukunci ya hau kansu. Bayan jarida da shi nan.
To mun gode Malam Dallami daga jihar Niger. Yanzu kuma za mu je Bauchi.
Malama Maryam, barka da aiki.
Barka ka dai. Da wa nake magana daga Bauchi?
Sunana Ayuba Garba, Imam daga Kacin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba Garba, muna jin ka.
To gaskiya abin da gwamnati ta kawo na gyara a harka na sada zumunta wannan yayi daidai. Kuma daman bai kamata a ce mutum yana irin social media kuma yana cin mutuncin manyan mutane da sauran malamai kuma da sauran 'yan siyasa ba. To lallai ni a ra'ayina wannan ci gaba ne kwarai da gaske, kuma duk wanda suke ya kamata su san abin da za su rika rubutawa saboda tsira da mutuncin su. Daga ƙarshe, mutanen Kafin Madaki da mutanen ƙaramin hukumar Ganjuwa suna muku fata alkhairi. Nagode mai magana Ayuba Garba, Imam Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To mu ma mun gode Malam Ayuba. Yanzu kuma za mu je Kaduna.
To madalla Malam Ayuba, da fata so ka lafiya. Hajiya Maryam Dauda, barka da lafiya.
To barka ka dai Malam Murtala, kana lafiya?
Lafiya kalawa Hajiya Maryam Dauda. Sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Gasa a Kano, tarayyar Najeriya.
To muna jin ka, mene ne ra'ayinka?
To abinda ni zan ba masu kasa shawara fa sai an yi taka tsantsan. Saboda 'yan adawa za su ce to ai ita wannan gwamnati ta fi kowa cin gajiyan musamman social media din nan. Yayin da kafafen yada labarai irin na zahiri wanda sun taɓa san cewa shi ne girma shugaban ƙasa, social media ne aka tara hankali aka dinga yaɗa ta manufofinsa da mai zaɓe ne ake fuskar ci gajiyan su. Don ba shi sakatsatsa maza a ce sun ci moriyar gaggara siya da kwaranta. Amma ta ɓangaren siyasa gaskiya ya kamata su ba kowa 'yanci ya faɗa ra'ayinsa, in dai ba ƙazafi ba ne. In ma ya faɗo na abu ne da ba su gane ba, sai su nemi waye wannan posting ɗin a wannan social media ya ba su bayani. Kila ma ban sani ba ne shi zai faɗo na abu. Amma ta ɓangaren masu mutunci, malamai, ƙazafi a ɗauki wata mutum a yi katun a yi wannan, muna gwamba a gyara shi. Shi sa nake sai sun yi taka tsantsan. Da fatan za ku tashi lafiya.
To Allah ya sanya Malam Murtala, mun gode. Yanzu kuma har yanzu dai muna nan a Kaduna.
Ajiya, barka da warhaka.
Barka ka dai da wa nake magana daga Kaduna.
Ina na Abdullahi Lala daga tashar mota kawo a Kaduna tarayyar Najeriya.
To muna jin ka Malam Abdullahi.
A to ni ma na goyi bayan wannan gwamnati da ta kawo doka akan wannan masu yada farfaganda akan wannan abubuwa. To gaskiya yake, saboda zaki ga irin fatancin da ake ma kamar a ce mutane masu mutunci, gwamnati da sauransu. Kamar mutum in yana so ya haka nan kawai ya bata ka, sai kaga ya je ya saka wani hoto, kaga ya mai da kai wani dabba da sauransu. To muna goyon baya gwamnati ta yi doka, kuma duk wani aka kama ya fatanci a sa mai ko ni shekaru ya zuje gidan yari ko a sami wani tara. To in aka yi haka, insha Allah za a samu tsala akan wannan yanan gizo-gizo. Muna fata dai gwamnati ba wai ko ta yi magana ba, a'a, in ta sa doka ta aiwatar. Kuma kamar wani da ya ce ba wai a sa doka kuma a bai a yi watsi da shi ba, sai a tabbata dokan nan ya yi amfani. Da fatan za ku tashi lafiya. Daga Abdullahi Lala, Celestial Mota.
To mun gode Malam Abdullahi. Yanzu kuma za mu je jihar Katsina.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam, da muke magana daga Katsina.
Eh madam, da kina tare shi gaba idan kan ci da shayi zalkin daura.
To muna jin ka shugaba.
Eh hakikan wannan mujiji da aka soko ne gaskiya, wannan abun ayaba ne kuma abun a duba na yi.
Me ra'ayinka?
Jama'a je yan waje suka yi bayani gaba sai ko ina kan turba yake ta gaskiya. Hakikan da dace ba ka hau ya na jirga karka da kaya zai zai ta kaga da dace ba. Eh dan abu da zaka yi kai sabi da Allah, kai sabi da Annabi, kai sabi da kadarka. Amma ka doko hoton wanda abin da yake baki bane, ka leka dan uwan ka ne jeri, kaga haka da dace ba jara. Eh muna muku fata alheri da fatan za ku sa lafiya, kuma Allah wani ya sa a cikin gure wannan abu da ka doka.
To Allah ya sanya mu ma mun gode shugaba Iliya daga Katsina. Yanzu kuma za mu je Jigawa. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Jigawa?
Wanda kuke magana? Zakar Musa ne kuke magana da shi a gangaren kotu na Megatari.
To muna jin kamalan Zakar Musa.
Ni dai ina murna da wannan shirin naku, shine na so muku godiya.
Allah sarki. To me za ka ce game da maudu'in da muke tattaunawa a kai yau?
Eh, akan wannan batun network da ake, ya kamata duk wanda zai. Hello?
Hello, muna jin ka game da batun shata ka'idojin amfani da yanar gizo ba, musamman kafafen sada zumunci na zamani.
Eh, a gani na shawara da zan bayar cewa shine waɗanda za su yi irin wannan, ya kamata a rinka ɗaukar lambar wayarsu. Duk inda suka tura wannan mesajin za a gane su.
To mun gode Malam Zakar Musa daga Jigawa, kuma lokaci ya yi halin nasu, don haka za mu da sa'aya a nan. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za mu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Agogon mu anan na cewa karfe 4:53. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Da mu soma labarin wasannin na yau ne da Black Stars din kasar Ghana, inda mai koyar da ita wasa wato kusa afiya ya kira sabbin 'yan wasa 7 a cikin 'yan wasa 23 da ya ambata sunayensu domin wasannin shamun gurbi na gasar cin kofin Afirka na shekara 2020 da za su kara da Afirka ta Kudu, Sao Tome and Principe a sabon wata. Dan wasan na baya na Real Valladolid Mohamed Salisu ya samu kira, wadda haskawarsa a bangaren Spanish ya samu kira. Sai kuma dan wasa tsakiya na Real Mallorca Idris Baba da dan wasa da ke takale da Jamus Christopher Ento Aje, sai kuma dan wasan TP Mozambique Jorik Jibril, dukansu kiransu ya bada mamaki. Shafiu Mummuni wanda ya haska wa Ghana a gasan cin kofin WAFO na shekara 2019 shi ma yana a cikin ɗan wasan. Sai kuma mai tsaron gida na Azam FC Razaka Abalora, tsohon kakakin hukumar kwallon kafar kasar Ghana Ibrahim Sani Dara, ya yi wa sabon shugaban hukumar kwallon kafar Kate Akraku hannunka mai sanda da miyagun ƴaƴa da ke kewaye da shi waɗanda aikinsu kana kwana suna makannin shari. Ibrahim Dara, wadda ya yi aiki tsawon shekaru 7 a ƙashin wannan hukumar, ya nuna cewar a kewaye a cikin hukumar da kuma wajenta akwai miyagun iya waɗanda duk burinsu shine jan ƙafa su hana hukumar cimma buri. Tsohon kociyan kuma sai Asante Kotokosike Akunna ne zai maye gurbin mataimakin kociyan Black Stars Ibrahim Tanko wa karawar samun gurbi na wasan shiga gasan cin kofin Afirka na shekara 2021 a karawar da za su yi da Afirka ta Kudu, kamar yadda rahoto ya nuna. Canje-canjen nan dai ga dukkan alamu ya kasance ana raɗe-raɗe a kansa, yanzu ne za a bayar da wannan sanarwa. Akan haka dai bukaci Ibrahim Tanko, wadda shi ne kociyan Black Matthews, ya mai da hankali ga shirye-shiryen da suke na gasan cin kofin Afirka na matasa ƙasa da shekaru 23 a ƙasar Masar tsakanin ran 8 zuwa 22 ga watan Nuwamban shekara 2019. Amanda Clinton, ɗayan waɗanda sun kai takara na neman shugabancin hukumar kwallon kafar ƙasar Ghana, ta gabatar da jawabi ɗaya mafi kyau a cikin jawabin da an gabatar ranar zaɓen, ko da yake wakilai ba su tausaya mata suka ba ta wannan matsayi ba, sai dai ta shiga tarihi a matsayin mace na farko da ta yi wannan takara na babban matsayi na shugabanci, kuma ta ɗaukaka kanta har hankali ya komo a kanta da kuma darajanta dangane da irin gangamin da ta gabatar. Da wannan labari na Amanda Clinton muka iso ƙarshen labarin wasannin na yau. Ridwanul Lamuk Tara Bassa shi na Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana.
To madalla yanzu kuma ga labarai, amma wannan karan a takaice.
An kashe wasu jama'an aikin agaji guda uku da suke aiki da kungiyar kula da 'yanci rani ta duniya, ko kuma IOM a takaice, a Sudan ta Kudu, yayin da ake gwabza fada tsakanin dakarun gwamnati da kungiyar 'yan tawaye ta National Salvation Front, ko kuma NAS a takaice. Kungiyar agajin ta fada a yau Laraba cewa ta dakatar da aikin ta da tantance masu cutar Ebola a wurare daban-daban da ke kusa da kan iyakar Sudan ta Kudu da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, saboda hadarin da ke tattare da ci gaba da aikin a waɗannan wurare a cikin wannan lokaci. Jami'in sadarwa na kungiyar kula da 'yanci rani a Juba, Liatele Potswa, ya faɗa wato shirin muryar Amurka na South Sudan in Focus cewa ma'aikatan agaji na sa kai guda uku da suka haɗa da mace ɗaya da kuma maza guda biyu daga ƙaramin hukumar Morobo sun faɗa a cikin musayar wuta a ranar Lahadi tsakanin dakarun gwamnati da 'yan tawayen NAS a wani ƙauye da ake kira Isebi da ke cikin jihar Ye. Muna matukar bakin ciki da wannan rashi da muka fuskanta na ma'aikatanmu. Muna jaddada cewa bai kamata auna fararen hula da basu san hawa ba, basu san sauka ba, da kuma ma'aikatan agaji a cikin fada, inji Potswan.
To, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da kuma Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni, da injiniya Mr. Carl, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.